Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku yal hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
For us in Benue State, there is no
gwamna Otuno Binue bai amince da kaba gandun dajin kiwo ba a jasa, daidai lokacin da ya jagoranci shugabannin siyasar jihar suka gana da shugaba Buhari. Muhammadu Kiruwa na Miyatti Allah na bukatar kada saurara duk masu laifi a kashe mutane da sunan noma ko kiwo.
Ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci, na goyi bayan hukuma ta gayyace ni, ta kama ni, ta hukunta ni.
Ba a samu nasarar ganawar gwamnonin APC don shawo kan zubar da jini da shugaban jam'iyyar Oyegun ke ganin shirin zaben 2019 ne da fakewa da addini ko kabilanci. Jagoran almajiran shugaban Shia Ibrahim El-Zazzaki Abuja Nura Waziri ya raba takardar ra'adin mako biyu ga APC mai mulki ta matsa sako jagoransu ko ko su bukaci hukumar zabe ta soke jam'iyyar.
Duk ka'idan kotu su saki Malam Said Zazzaki ko kuma zamu dauki matakin rubuta mu INEC takarda don su soke wannan jam'iyya.
El-Zazzaki dai ya bayyana karo na farko ga manema labaru a hannun jami'an DSS tun Disambar 2015. Nasura da Ma'il Hikaya, muryar Amurka daga Abuja.
Haka dai, to yanzu kuma za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Rabaran Musa Asake na ƙungiyar Kiristan Najeriya Kan, da kuma Malama Lubna Bintu Mukhtar, shugabar wata makarantar Islama da ke Hotoro, Kano. Ga Rabaran Asake.
Masu sauraronmu musamman a arewa, ina kawo muku gaisuwa. Ina dauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutanenmu a nan arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu, kashe-kashe, kone churches da masallatai, abin da muna roko yanzu haka musamman mu 'yan Najeriya a nan a arewa, ya kamata mu yi zaman lafiya. Sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin Fulani da manoma, wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi. Ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a ga mu yi zaman lafiya. Gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka. Ba mu da wata ƙasa sai wannan ƙasan. Idan muka kashe kanmu ko muka kore wuraren da muke zama, ina za mu koma? Ina kira da babban murya da Krista da Musulmi, mu dukufa a sunan 'yan Najeriya, mu talafi wannan gwamnatin, mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba. Kun gan a nan a arewa, yadda hadisin nan yake, ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan a arewa, mu ne muna baya. To mu goyi bayan gwamnatin nan, mu gan abubuwan nan fa muka sa su a baya. Tunda shugaban kasa ya na nema masu gaskiya, mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan. Don wani lokaci mutum yakan fara da kyau, sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce. To muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa. Abinda ke wahala mu a Najeriya shine addini. Ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa, a yi kokari, a yi abinda ba zai kawo mana damuwa ba. Sai gashi maganan corruption da muna fama, wanda shugaban kasa ya sa a gaba, wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa, yayi a hankali. Wadansu kuma suna cewa duk wadanda an kama su da cin kudin gwamnati su mai da kudin. Ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya bane. Don haka ina cewa gwamnati, duk wanda suka same shi ya kwashi kudin gwamnati ba akan hanya ba, a hukumta shi bisa ga doka. Amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci, wani kuma da aka sani yayi ba a yi masa hukunci ba. Wannan ne yakan sa mutane su fara shakkar gwamnatin. To addu'a na da kira da nayi ga 'yan Najeriya, mu daina yin gaba a cikin magana, mu fara suka, mu fara neman dalili. Ina kuma cewa gwamnati, idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade, kun karbi kudaden nan a karba a yi aiki da su. Ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne, za a yi mana gaskiya.
Ita ma Malama Lubna ta ce dole kowa ya bayar da gudunmuwarsa saboda a samu zaman lafiya a arewacin Najeriya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna binti Mukhtar, wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa, da jawo hankalin ƴan uwa gaba ɗaya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu. Sanin kowa ne, kamar yadda muke a da, kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya. Siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta ita ta haifar da ƙabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya, wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba, sun riƙe kowa daidai. Ɗan wannan ƙabila na iya zama a cikin waccan siyasa, ɗan wancan ma na iya zama. Hakanan manoma da makiyaya mun san cewa wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa, ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba. Kowa da ya dogara da kowa. To amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki, sai ya kasance su manoma ko 'yan wata ƙabila ne suna hamayya da makiyaya, wanda akasarin makiyaya Fulani ne. To sai wannan kiyayya da gaba ta shiga. Kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya suke kiwo, da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu, kowa yana shiga hurumin ɗan uwansa, wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna da ta'annafi da rasa dukiyoyin al'umma, wanda har yanzu shekara sama da 20 ana samun rikicin makiyaya da manoma, wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware, amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba, saboda ana sanya siyasa a ciki. Uwa uba zamantakewar al'umma sai kaga faɗa da yanke-yanke, wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu. Za ka ga ɗanka ya je makaranta amma na ɗan uwanka yana hari, har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan uwannan naka, ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare, wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da. Za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu, abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi. Wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu Najeriya ta Arewa, wanda komai yake daɗa taɓarɓarewa. Mu komo baya da tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu, alhakin da aka ɗora mana na ayyuka, mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya. Allah ya ba mu alkhairi, ya ba mu dacewa, ya ba mu zama lafiya, ya sa mu fahimci kurakuranmu, ya ba mu ikon yaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.